To jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan safiya ta Alhamis tsakanin mituci da dama da suka dare mita 25 da 31 da kuma 60 a Nijar a gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Nomad da Niya a birnin Kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban Lale Aliyu Mustapha na Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri na Kumasi muke muku marhaban Lale ga shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Bari mu ba ku kanin labarai sannan mu ga muku abin da zai biyo bayan su.
Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce fashewar bom a babban birnin jihar Maiduguri jiya Laraba ya kashe mutane akalla 8. Lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwar gidan tsohon shugaba Rawlings suna shirin shigar da ƙara a kotu a birnin Accra a yau Alhamis. Sannan kuma bai daya majalisar wakilan kasar Burundi ta yi na'am da dokar fitar da kasar daga cikin kotun shari'ar laifukan yaki ta kasa da kasa ta ICC.
To a gaishe ka baba. To bayan labarai za mu kai ku jihuri Niger inda za ku ji yadda wasu yankuna wannan kasa suke kuka kuma suke kokarin su kare makarantun su da malaman su.
To muna gaya ma wanda ya yi rate a kansu mu ba mu yarda ba, muna kallo kara zube lakwale ta tabarbarce ta sakarce bum yarda ba.
Sannan lauyoyin Najeriya sun ce ba fa kama alƙale ke musu ciwo ba, bambancin da ake nunawa ne
wanda aka yi ma wancan shi ma wannan a bi shi a haka, saboda mun ga lokaci ya sojoji waɗanda suke da manyan mukamai a ƙasar nan an kama su a ICPC an kama su a EFCC amma ba a zo an yi musu waɗannan faɗan kaman a afka musu ba haka kaman za a kama ƴan fashi ba.
Sannan daga cikin abubuwan da shirin domin iyali ne zai duba akwai har da maganar nan ta batun rabon gado daidai wa daida tsakanin maza da mata a Najeriya, amma bari mu fara gama da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Hukumomi a jihar Borno da ke arewacin arewa maso gabashin Najeriya sun ce fashewar bom din da aka samu a babban birnin jihar Maiduguri a jiya Laraba ya kashe mutane akalla 8. Fashewar kila ya auna wata motar taxi da ke cikin makil da fasinjoji ko kuma cikin taxi din ne aka tada bom din. Wannan shine fashewar mafi muni da aka gani a nan birnin jihar Borno cikin watanni da suka gabata a cewar hukumomi. Hukumar kai agaji ta gaggawa ta ƙasa ta nema ta ce mutane 15 ne suka jikata kuma dukkaninsu an yi musu jinya a wani asibiti da ke kusa. A wata sanarwa da hukumar neman ta fitar na cewar an ƙara ƙarfafa matakan tsaro a inda bom ɗin ya fashe. Shugaba Muhammadu Buhari ya ɗora a kan shafinsa na Twitter inda yake bayyana alhininsa ga tashin bom ɗin a Maiduguri, kuma ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan fashewar ya rusa da su da kuma gwamnatin jihar Borno.
To sai ƙasar Ghana inda lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwar gidan tsohon shugaban Ghana ɗin Jerry Rawlings suke shirin shigar da ƙara a kotu a Accra a yau Alhamis nan domin su kalubalanci shawarar da hukumar zaɓe ta wannan ƙasa ta yanke cewa wai uwar gidan tsohon shugaban Rawlings ɗin Nana Akufo-Addo Dankwah Rawlings ba ta cancanci ta tsaya takara ba a zaɓen shugaban ƙasar da ake shirin yi a watan Disamba wannan shekara idan Allah ya kai mu. Babban sakataren jam'iyyar ta NDP Muhammad Frimpong ya ce da alama akwai siyasa cikin wannan al'amari, domin kuwa tabbatar da uwar gidan tsohon shugaban ƙasa ba ta zama wato barazana ga shugaba mai mulki yanzu ba, Jinda Ramani Muhammad na jam'iyyar NDC wanda ake ganin kamar zai fuskanci kalubala daga ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Addo Dankwah Akufo-Addo. Frimpong ya ce wato ya misali da dokar zaben Ghana nan da ake kira CI-94 yana mai faɗin cewa hukumar zaben ba ta yi amfani da dokar da ta tanadi ta sanar da jam'iyya duk wata matsala ko kuma kurakurai da ke cikin takardun shiga takara domin a gyara ba.
Bai ɗaya majalisar wakilan ƙasar Burundi ta yi na'am da dokar fitar da ƙasar daga kotun shari'ar laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC, wanda ke zama wani sabon mataki na ci gaba da zama saniyar ware ga sauran ƙasashen duniya. Bayan majalisar wakilan ta zartar da dokar jiya Laraba da safe, ta gabatarwa majalisar dattawa ta ƙasar wadda ita ma bai ɗaya ta yi na'am da wannan dokar da ƙuri'u 39 cikin 39. Yanzu dokar tana jiran sanya hannun shugaba Pierre Nkurunziza. Ko bayan ƙasar ta jefa ƙuri'ar fita daga wannan kotun, tilas gwamnati ta rubuta wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wasiƙa ta yi bayanin dalilin da ya sa ta fice, sa'annan kuma za a amince da ficewarta. a shekara wato tsakanin shekara daya da samu wannan wasikar da gwamnatin za ta aike. Ficewa da kasar Burundi ta yi daga kotun kasa da kasar zai zama na farko a tarihin kotun.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen musamman a Amurka a Washington. Wasu jami'an na Amurka suke shaida gidan rediyo nan na murya Amurka cewa an sake wato kai hari ko kuma wani kokarin kai wa jirgin ruwan Amurka mai suna Destroyer hari amma bai nasara ba lokacin da aka rabo wani makami mai lazami daga wani yanki na kasar Yemen wanda yake hannun yan tawanan Houthi wanda suke da alaka da kasar Iran. Makamin da aka raba dai bai isa inda jirgin ruwan yake ba cewar wani jami'in Amurka da ya cika da afadi sunansa. Jami'ai sun bayyana cewa harba makamin mai lazami shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da suka shige da aka harbo irin wannan makamin daga yankin nan da su yan tawayen Houthi din suke rike da shi a can kudu da Al-Hudaydah. Wani jami'in Amurka ya ce har na baya-bayan nan ya kara musu tunanin gaggauta mayar da mutane. To a halin da ake ciki kuma kasar Saudi Arabia ta ce za ta sassauta kauyen hukumar shingayen da ta kafa wa yankunan yan tawayen Yemen domin a kwashe wanda suka samu raunuka a cikin mummunan farmakin da aka kai kwanakin nan akan wurin wata jana'iza da ake yi. Kungiyoyin ba da agaji dai sun ce rabin al'ummar Yemen suna fama da rashin kayayyakin abinci mai gina jiki, sannan kashi 80 cikin 100 na mutanen wannan kasar suna buƙatar taimakon gaggawa na abinci da sauran kayan masarufi.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da wasu manyan abokai a kasar Switzerland a ranar Asabar a wani yunkuri na neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin Russia. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tattaunawar da za a yi a birnin Lausanne wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwa da sauran ƙasashe bayan daina tattaunawa da ƙasar Rasha kai tsaye wurin tsagaita wuta da kuma kai kayar agaji a Siriya. Kerry zai kuma tattauna akan wannan batu na Siriya da wasu ƙawaye a ranar Lahadi a birnin London.
To a ƙarshe ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ta Amurka Donald Trump ya lashe takobin zai kammala yaƙin neman zabensa na ƙarshe da yake so. Trump ya nuna halin ko in kula a kan yadda kusoshin jam'iyyar su ta Republican suke tarcewa daga yaƙin neman zaɓen nashi bayan da aka fito da wani faifan bidiyo da aka ɗauka shekarar 2005 inda shi Trump ɗin aka ji shi yana kalamai marasa kyau ga mata musamman da kuma yin gadara a kan yadda yake sarrafa su matan. Trump ya ce ya fusata ainihin da 'yan jam'iyyar tasu ta Republican kuma yana wannan furuci ne a gaban magoya bayansa masu yawa jiya Laraba a jihar Florida da ke kudu maso gabancin Amurka inda ya je domin wato inda ake ta neman a samu kuru tsakanin shi da masu adawa da shi. To kun ji labaran duniya ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To madalla tun sai rahotanni kuma yau daga maganar matsalolin malaman makaranta na da magaram a jamhuriyar Niger zamu fara.
Bayan yashin aiki na kwanaki biyar da jerin gwano a daidai komawa makaranta, yanzu haka dai kungiyar 'yan kwantiragi wato SINASEB ta nan da magaran ta tsunduma yajin aiki na kwanaki uku. Yawo Abdu shi ne magatakarda na kungiyar ta SINASEB a nan jihar da magaran.
Kowa ya gani yadda malamin makaranta aka tagayyatar da shi a cikin zamanin hutu, aka walakanta mu muka zama almajirai, muka zama abun nuna da baki. Yau kuma a yau ne za a waye gari a ce mu mutanen kirki ne, yanda su ma suka ɗanɗana mu zamu ɗanɗana musu, tunda ba sha ba za mu yi da ba wannan kuko da muka fara mu harata ne sai mun ga mun ci mu gurin. Kuma kasancewa ba kuɗi ba ne ba matsalar mu kaɗai ba. A'a, da kwai kudure da yawa ɗaukan malamin makaranta 'yan kwantaragi na dindindin. Da aiki na dindindin da wanda aka ɗaukar ba a ba su matar kili da wasu mutanen mu da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta kai musu domin su wakilce mu ba a kai su ba.
Ana maganar wata ɗaya ya rage na albashinsu, sai dai yawo Abdin ya ce matsalar da magaran daban take da sauran.
Matsalar da ke da ku a nan jihar da magaran daban ce. Saura su bar ta sauran wata ɗaya da wata biyu saura a nan 'yan kwantaragin ma da ko watan Oktoba na bara na sabi da aka ɗauka tunda takardu da komi an kawo ba a biya shi ba. Ga watan Septemba wata biyu ne kuma ga albashi na ma'aikata na dindindin.
Shi kuwa Mamman Mustapha mamba ne na haɗakar ƙungiyoyi kusan 30 wadda ake ce ma COS kiraye ga gwamnati da iyaye yayin da suka gudanar da wani taron gangamin su.
wayan yara muna ƙara nuna musu cewa ba wai ko ba a son aiki bane, a'a wannan matsala ce wadda ta shahe mu, ta shahe rayuwar mu, wanda ta shahe har su ma yaran da muke koya ma. Dan wannan ne muna son uwaye da amannan karatu duka su gane ma ita wannan situation inda muka shiga, ba wai ta a jagwargwala bace, a'a ta neman ta kawo gyara ce, in Allah ya yarda in magabata kuma sun yarda.
Sai Nasib ta yi kira ga gwamnati da ta zauna da su a samo hanyar warware waɗannan matsaloli da ke addabar su batun yau ba.
Gwamnati ta zo da zamuna da wannan kungiyoyi, zamuna ne kirki, ba zance na ne wannan yau da dan uwan shi ba, ai zama ai zance na kirki kuma da alƙawari na kirki. Tunda mun ma ƙara da mu an mu alƙawari ya kai hudu ba a cikin mu, shi yasa ga yanzu mun ƙare mun dauka alƙawari na shi tuwaje.
Su ma kungiyar dalibai wato ESN sun fitar da wata sanarwa da nuna rashin jin dadin su game da rukun sakainar kashin da ake yi wa makarantu.
Akwai matsaloli wanda suke faruwa ga ƴan lakon-lakon, kamar a misali sai ya je ta 16 har zuwa sai ya je da ta 20, wanda ga sunan dukkansu kawai gurare ne aka bada, ba a san ba mamine ne za a yi, wanda har ake jira ma wasu gona ce yake shibka sai ya kare sannan za a zo a yi haka za a yi lakwal. To muna gaya ma wanda ya yi rate a kansu, mu ba mu yarda ba, muna kallo kara zibe lakwal ta tabarbarce ta sakarce, ba mu yarda ba.
A ɗaya waje kuma na nemi jin ta bakin daraktan hukumar ilimi ta jihar Damagaran, amma hakan bai samu ba dan ya ce mutum yake, daga ƙarshe ya fita zuwa wani wajen. Tamara Bari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta, tura yara makaranta.
To gaishe ki Tamara. To kungiyar lauyoyin Najeriya ta ce tana ganin fuka amma ba a fahimci abin da yasa take jin takeicin kamun su alƙalai a ƙasar ba.
A daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ba da tabbaci da kuma ƙarfin gwiwa ga ɓangaren shari'a na Najeriya cewar kame-kame da bincike-binciken da ake yi wa ɓangaren shari'a ba wai ana yi ne domin a rage ƙarfin shari'a ko kuma a tozarta alƙalai ba, illa yaƙi da cin hanci da rashawa. Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA na ci gaba da kwatantawa mahukuntan ƙasa da kuma jama'a cewa hanyoyin da aka bi na aiwatar da wannan binciken shi ne ake ganin ba daidai ba ne a cikin demokuraɗiyya, kuma wataƙila an yi ne da gayya domin a tozarta wasu bisa ga waɗansu dalilai na siyasa. Barista Abdulhamid Muhammad, ɗaya da cikin mambobin ƙungiyar NBA ta Najeriya a filin da na yi da shi, yana nuna min cewa ƙungiyar ba wai tana yaƙi da a hana ko a ƙi bincike ko yaƙi da cin hanci da rashawa a ɓangaren shari'a ba, amma dai wajibi ne a bi dokokin Najeriya da ƙa'ida wurin aiwatar da waɗannan bincike-binciken ba tare da an ci mutunci ko kuma an tozarta ɓangaren shari'a ba.
Hanya ta farko shi ne ai doka kamata ya yi wani jinsin mutane waɗanda suke Najeriya kuma suna kan doka, in doka ake so a bi da wanda aka yi ma wancan shi ma wannan a bi shi a haka ɗin, saboda mun ga wani lokaci ya sojoji waɗanda suke da manyan mukamai a ƙasar nan an kama su a ICPC an kama su a EFCC amma ba a zo an yi musu waɗannan faɗan kaman a afka musu ba haka kaman za a kama ƴan fashi ba. Akwai kuma yawanci waɗansu ministoci da wasu gwamnoni waɗanda an zo ana bagana ana neman su ɗin, ana neman su ne ta wata hanya kaman ko cikin lalama su mun su kawo kansu a gurfanar da su, amma sai aka ɗauki waɗannan matakai sai muka ga kaman a'a akwai wata hanya ce da ake so a bi ta muzantawa ko kuma ta ainihin tozartawa.
Amma ita hukumar DSS tana bayyana cewa matakan da aka bi sun bi ka'idoji na dokar ƙasa, kuma idan kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi akwai nau'in laifinsa da nau'in binciken da ake masa, wataƙila shi yasa aka samu bambanci da wanda ake ma alƙalai yanzu da kuma wanda aka yi ma waɗansu jami'an tsaro ko ma 'yan siyasa.
To ai laifi duk inda yake laifi ne, in aka ce cin hanci da rashawa ne aka ce wannan ma'aikacin gwamnati ne ko da level 3 ne ko dan level 3 ya zo ya wannan laifi, kuma aka ce a ga wani minista ya laifi da wannan laifin ministan da wanda ai shi ne wanda yake kasa da ofishin ministan duk ɗaya ne, kamata a ce dokan an tashi za a yi ta ko kuma matakin ainihin aiwatar da dokar kada ya kasance an nuna wani bambanci a cikin, kamata ai wanda ya shafi wancan shi ma wannan shi ma in an zo sai a shafe shi akan haka.
Amma a lokutan baya an sha kama waɗansu mutane ta wannan hanyar, ba a je kungiyar ku ta yi tsokaci ko ta koka akan matakan da aka bi na kamo su ba, sai yanzu da ya zama na an kamo abokanin aikin ku ne alƙali ko kai korafi.
A'a waɗannan matakai ai su waɗannan an ce su ƴan sandan ƙarƙashin ƙasa ne ko kuma ƴan sandan ciki, to a matsayin su na ƴan sandan ciki in za su yi kamo ai za su yi kamo ma ba kowa sai ya sani ba, iyakaci mu ji cewa an kama waɗannan alƙalai kuma kashe gari ko kuma kwana biyu da ya wuce an kai su gaban kotu, wannan ya yi daidai, amma ba ya kasance mun gani a jaridu, mun gani a social media wanda ya nuna cewa an karye kofofin su, wasu ma an je an same su an fitar da su, an yi waɗannan matakai kaman ana neman a kama wasu 'yan fashi. Watan shine muke ganin haka tunda ana demokaradiyya ne. Ai ba mu ce in an kama mutum ba kada a hukunta shi ba, amma matakan da aka bi saboda wasu din mun gani da aka kama su a ƙasar nan.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan, wani lawyer kuma memba na kungiyar lauyoyi ta Najeriya, a tattauna da nai da shi a Abuja dangane da cigaba da bincike-bincike da kame-kamen da hukumomin tsaro na DSS suke yi akan bangaren shari'a na Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka, Amurka a Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji. Eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani.
To, a gaida Umar da wannan rahoto, jama'a, nan fa cikin dare muke karfe 1 ne da minti 16 na dare din. In an jima a shirin mu na karfe 8 na hatsi kenan, za ku ji yadda PDP jihar Niger take cewa ita ba ta yarda da abin da ta ji yana fitowa daga bakin gwamnatin wannan jiha ba, kan inda ya ce yana samun kuɗin gyaran manyan hanyoyin mota na jihar. Sannan Usman Kabala na da wani babban bako a shirin sa na Nakasa.
Ba fahimci ka'idojin waka da ake magana a kai ba.
Eh, kamar me da me?
Kamar misali, kafiya yanda in ka fara waka, in ka fara baiti da ba, ana so ka sauka da ba, in ka fara da na, ana so ka sauka da na. Lokacin ni duk ban fahimci wannan ba, kuma dai an mun bayani amma na kasa ganewa. Ya so da bane mana ido
ne malami, ya so da gade na. To, muna gayyata ku kusurari shirin mu na hantsi domin jin wannan babban bakon namu. Yanzu ga Grace da shirin mu na yanzu nan.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alher Abdi ke fata iyali na lafiya. A Najeriya, kudirin da Sanato Abiodun Olujimi ta gabatar ya haifar da kace nace tsakanin 'yan majalisa da kuma waɗansu malaman addini. Yayin da waɗansu ke ganin ya sabawa addini, waɗansu kuma suna gani ana amfani da addini ne a tauye hakkokin mata. A cikin hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Yahlikaya, ɗan majalisar dattijai Muhammad Ubale Shitu daga jihar Jigawa ya ce san bai amince da kudirin ba.
Wannan kudirori muna sa amfani za mu tabbatar ba su ga dokar Najeriya ba. Masu amfani kuma za mu basu.
Waɗanne ne marasa amfani a tabaronka?
Ni yanzu a tabarona misali ka cewa in an yi aure, misali mace ta ishi kan namiji ko namiji so mace, haka shi ne equal right of woman a aure, haka ba zan yi da shi ba. Wajen gado, su sauran ba sa gado, babban da ake gada. Mu ko a musulunci ya zayyana mana rabon kowa, kowa ina da rabonsa. Ai, akan wannan sai ko in duk abin zai faru ma ya faru. Amma dai limamai da suka zare wuka, a yi haƙuri, lokaci zai zo. In ya so kuma kowa ya tambayi wakilinsa in hakan ta yiwu.
Malamin Islama da ke kira ga al'umma kar su ɗau wani matakin hatsaniya don ba wa 'yan majalisar uzuri da lokaci, sun buƙaci kawar da sashin ƙudurin. Imam Abdullahi Balalawo shine shugaban kungiyar Ahlus Sunna GBS a Najeriya.
Duk wanda ya samu kansa a majalisa kar ya manta kuma bayan yana dan majalisa dole yana da addini, ko dai ya zamanto musulmi ko ya zamanto krista. Majalisar da ta bai jagoranta musulmi ne, majalisan ainihin wakilai jagoranta krista ne. Kenan kaga a manya-manyan majalisu guda biyu na Najeriya akwai masu addini guda biyu. Ba yadda zaka raba Najeriya da addini. To, duk wani abu da yake zai takuli addini, ina fata 'yan majalisar mu kada su ɗauko shi ko su tattauna shi, domin ba za su samu goyon bayan mu ba a matsayin mu na masu addini. Duk wanda ya tashi zai soki abinda addinin musulunci ya karantar, ya kamata wakilan mu da suke cikin majalisa su taka mishi birki, su nuna mishi wannan wuri ne da ba a wuce shi saboda al'amari ne da ya shafi addini.
Mabiya addinin Krista irin su Pastor Mobile Wuye yana ganin irin wannan kuduri bai dace kawo rudani tsakanin mabiya addinai a kasar ba.
Akwai abin da Isa Almasihu ya gaya mana, ya ce ka so wa makwabcinka abin da kake so wa kanka. Muna da dangantaka, malaman addinin musulunci sun gaya mana yanda aka yi hijira na fari zuwa ga sarki Krista wanda ke a can kasan Abasha. Duk waɗannan an san su, ba sai na ƙara nanatawa ba.
Shin wannan kuduri zai wuce karatu na biyu koko? A'a, yanar gizo ta cika da martani daga manyan malaman Islamin Najeriya kan ƙin jinin kudurin. Kafofi sun ruwaito Sheikh Dayuru Bauchi da Sheikh Karibullah Nasiru Kabara na togaciya ga 'yan majalisa kan su jingine kudurin.
To, a daidai lokacin da ake kace nace akan batun kare hakkokin matan ne kuma wata kungiya mai zaman kanta ta kira wani taron masu ruwa da tsaki a birnin Kano da nufin ganin an yi gyara a wannan fannin. Malam Aminu Buba Dubal, manajan kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ake kira NSRP a takaice na Shiya Arewa maso gabashin Najeriya ya fayyace manufar taron a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
Farko da shi matsalan take haƙƙin mata da yara ya zama ruwan dare a ƙasashe da yawa da kuma jihohi da yana Najeriya da kuma Kano da muke zama a ciki to mu a zaman mu na kungiya na safi kenan da hadin kai da gidan Mambaya muka ce to ya kamata a samu a zanna a tare duk masu ruwa da tsaki don a tattauna wannan damuwan kuma a samu abin da shi Bature yake cewa holistic approach to one yadda za a tinkari wannan damuwan a samu kuma a gayya za a yi abin da ya kamata a cikin jihar Kano don a tabbata an datse kan shi matsala na take haƙoƙin mata da yara a jihar Kano.
Farfesa Aisha Abdul Ismail ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan lamuran jinsi ta Jami'ar Bayero ta Kano. Ta bayyana irin rawar da cibiyar za ta taka wajen samar da wani daftari da ka iya rikidewa ya zama dokar kare mata da yara daga kowanne irin nau'i na cin zarafi.
Duk abin da zamu mukan fara daga nazari, daga nan kuma sai mu zo mu training, mukan kirawo mutane mu gaya musu to mun yi nazari kamar yanzu wannan policy dialogue da aka mun yi nazari ga abin da aka samu, saboda haka a zo a zauna yaya za a yi yawa al'umma amfani nazarin.
A yayin taron an kafa kwamitoci da suka yi nazari kan fannonin cin zarafin mata da yara. Daga Usman Musa Abubakar na tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano shine ya jagoranci kwamitin da ya yi nazarin dokokin da suka shafi mata da yara.
Ni ga fahimta ta gaskiya akwai dokoki, amma dokokin musamman mu a nan Kano wasu dokokin wanda suka tanadi kan kare mata da yara ba su aiki a nan Kano, amma Shari'a Penal Code wanda lalle sun yi tanadi na abubuwa da dama da ya shafi kare haƙƙin mata da cin zarafin su haka kuma da yara. Mun sani shekarar da ta gabata akwai wani report da wata makaranta an ka samu yara an ci zarafin su, amma har yau ba abin da an kai.
Bayan nazari da musayar ilimi a tsakanin masana, za a samar da wani daftari da zai zama jagora ga gwamnatoci da hukumomi da kuma kungiyoyin haɓaka rayuwar mata da yara. In ji Farfesa Haruna Wakili, daraktan cibiyar bincike da bada horo kan harkokin demokaradiyya ta Mambaya.
Za mu tace bayanan da duk mutane suka yi anan, musamman abubuwan da suka shawarwarin da suka bada wanda ya shafi gwamnati, za mu rubuta mu fitar da shi karara gwamnati ta gani, wanda ya shafi majalisa to za mu kaiwa majalisa. Duk wanda ya yi malaman mu, duk abin da ya shafi mu jama'a, za mu fito da shi dalla-dalla, kuma za mu ɗauka mu kai wuraren da ya kamata a kai.
To Allah sa a dace. The Voice of America. Laraba ta kasance ranar tada tsumin jama'a kan harkokin ƴaƴa mata, inda a bana aka tabo batutuwa da suka hada da aure da ƴaƴa mata da wuri da kuma koma bayan ilimi. Rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa yayin da Niger ke kan gaba wajen aure da ƴaƴa mata da wuri, Najeriya ta fi kowace ƙasa yawan ƙananan yara da ba sa zuwa makaranta. Batun da muka tabo a hirarmu da Amina Iliyasu, wata ƴar fafutukar kare harkokin mata.
Wannan matsala ta dade tana nan, wanda ya haifar da mutane da yawa yau ba su da ilimi, musamman ma a arewacin Najeriya, wanda kuma idan muka duba muka gani akasarin abin da ke kawo haka akwai dalilai da yawa, kamar na farko zan iya cewa talauci. Gaskiya talauci ya zama kamar wani dodo ne a kasar mu Najeriya baki daya, musamman ma kuma a nan bangaren mu arewa. Talauci yana haifar da abubuwa da yawa, amma idan muka dauko ta gefen ilimin za mu ga cewa talauci ya bunƙasa rashin kasancewa yara a makaranta, musamman ma mata. Na farko dai zan tuna ni kaina lokacin da nake makaranta, wato karamar makarantar firamare, akwai wasu yara waɗanda muka yi karatu da su, muna aji ɗaya da su. Idan aka ce miki ranar Talata, don garin mu Talatan mafara, ranar Talata ne a kasuwan garin Keci. To idan aka ce miki Talata ta zo, ya waɗannan yaran ba sa zuwa makaranta, saboda akan dora musu tallace-tallace sai da abubuwa su je cin kasuwa su sai da wayannan abubuwa don a samu abin da aka ci abinci a gida kuma aka juya wato yan sana'o'in da suka yi. To kin ga yaro idan ya rasa karatu ko na minti ɗaya ne an wuce shi, saboda wanda ke makaranta a wannan lokacin ba za ka hada shi da wanda bai je makaranta wannan rana ba. Sannan ko ba dan haka ba, akwai wasu wasu lokuta da za ki ga rashi ya sa makarantar sai a yanke a yi sati ɗaya sati biyu ba a zo ba, duk saboda irin waɗannan abubuwa, an je sai da abubuwa, an je talla, an je ko kuma ana neman littattafai babu kuɗin littattafai, kila an yi taima yaro magana ya kawo bai kawo ba.
Da yake an samu ci gaba a kowane fannin rayuwa a duniya baki ɗaya, menene kike gani yake kawo kuma bayan harkokin ilimi a arewacin Najeriya ne da kika abbata musamman a fannin ilimin ƴaƴa mata?
A fannin ilimin ƴaƴa mata, na farko akwai aure wanda yake akan aurar da yara da sauri haka kafin su kai wani manzali, wanda idan kika dauko wannan fannin kuma za ki ga an kawo addini a ciki, za a ce miki addini ya nuna cewa aure da yarinya cikin lokaci da sauransu, duk akwai wannan. To amma ni kuma daga nawa tunani wannan ba laifi bane, amma kuma shi addinin da kansa bai kuma hana ilimi ba, saboda addini ya yarda da mutum ma ya je har birnin sai aka ce ya nemi ilimi.
Kina gani ba hujja bace kawai a yin amfani da addini dinan wajen tauye hakokin ‘ya’ya mata, kasancewa ‘ya’yan talakawa ne kaɗai wannan batun addini yake shafa?
Yawwa, to ai abin da na so in yi tsokaci kenan, saboda haka ɗin aka nuna, amma kuma ba haka ba ne. Don ni ban taɓa ganin wani shugaban ƙasa ba ko wani gwamna da ta zauna cikin gida ba ta je karatu ba, ko ba maganar gaskiya ba. Yawwa, to za ki ga su ai suna karatu ko? To za a ce su ba su da addini ne koko?
Ko kuma waɗancan sun fi su addini?
Yawwa,
talakawa sun fi su addini.
Idan aka zo ga wannan yanayi, ga wannan fanni, talakawa ne abin ke faɗawa. To wannan shi ne kuma ba mu yarda da shi ba gaskiya. Idan za a yi abu ne a tsaya a yi abu tsakani da Allah. Idan yanzu a ce wani gashi ya yi takara ya zama wani abu, matar shi an zo cikin kila yana da mata uku ko huɗu, ana neman wacce za ta zama first lady a ciki, sai ki ga wadda ta fi karatu ɗin nan ita ce za a ce a yi ma first lady. Ko ba gaskiya ba, idan wani abu aka zo yi ita ce kan gaba, saboda me ita ce ta fi karatu. So wannan ya nuna kenan karatun na da muhimmanci.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji yadda wannan lamari yake a ƙasar Ghana da kuma jamhuriyar Niger. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ilkaya da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma baƙuwar tamu Amina Iliyasu da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To a gaishe ki Chris, Allah kai mu makon gobe mu ji sabon shiri. Yanzu ga Baba ya dawo da labari a takaice.
Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce fashewar bam ɗin a babban birnin jihar Maiduguri jiya Laraba ya kashe mutane akalla takwas. Fashewar kila ya auna wata motar taksi da ke cike da fasinjoji ko kuma wato cikin taksi ɗin ne aka tada bam ɗin. Lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwargidan tsohon shugaba Rawlings suna shirin shigar da ƙara a kotun birnin Accra a yau Alhamis domin ƙalubalantar shawarar da hukumar zaɓe ta yanke cewa uwargidan tsohon shugaba Rawlings ta Nakunedo Ajman Rawlings wato ba ta cancanci tsayawa a takarar zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu ba. Bai ɗaya, majalisar wakilan ƙasar Burundi ta yi na'am da dokar fitar da ƙasar daga kotun shari'ar laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC wanda ke zama sabon mataki na ci gaba da zaman saniyar ware daga sauran ƙasashen duniya.
To a gaishe ka baba. To jama'a, nan muna misalin ƙarfe 1:30 na dare na zamu yi muku bankwana sanin da minti 90 wato a 1:30 muna fata da muku da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon mutanen Ghana. Kafin sannan muna ƙara gode muku da kuka samu sauraron mu kuma madadin shi baba Yakubu Makeri da ya tani gabatar muku da wannan shirin na wannan lokaci. Da kuma wanda ya bada umarni wato Suleiman Abu, sannan da injiniya ɗinmu Malam Jimmy ne ne Aliyu Mustapha Sokoto nake mana kyakkyawa ta tadere sai mun gwanku nan da misalin karfe 8 na safiyar yanzu. Assalamu alaikum.